バーキーもう一回おや。Fafutukar raba Najeriya da yankunan kafa a kasar Biafra a kudu maso gabas da kasar Yarbawa Zalla a kudu maso yammacin kasar. Na daga cikin al'amuran da suka yi kamari a shekara mai ban kwana ta 2021. A ci gaba da bitar al'amuran da suka wakana a shekarar. Za mu kawo muku muhawarar da aka tafka kan lamarin a wani taron dandalin VOA da sashen Hausa yake shiryawa a Abuja inda aka tattauna wannan maudu'i. Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa wato zaurin VOA an tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ballewa da wasu sassan Najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taba ambatawa a can baya da alama akasarin yan arewacin Najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya Zakari Ahmad Karoji yayi matashiya a wurin taron.
Yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin Najeriya tana kin maganan su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba. Soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin Allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajar jama'a wannan shine dalilin da yasa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allah babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara 10 shekara 20 wannan matsala ta maganan za a yanke din nan bai taso ba tun muna yara kanana an fara yakin basasa a Najeriya a lokacin ina dan yaro karami mai shekara 5 kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu bane sai wannan lamarin da muke fama da ita son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da yasa muka yi asaran mutane manyan mutane a Najeriya a nan arewa mun yi asaran su Sardauna su Tafa Balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da yasa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama yame da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi saboda haka ni ina gani mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu
duk da yake dai shugabannin kungiyar ƴan kabilar Ibo basu karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron to amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zaurin taron ta bakin George Daniel
na zo kuma naji manyan arewa sun zo nan gaba mata da maza matsalan su shine Biafra da Ododuwa maganan Biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne ina mare tunan siyasa sun kaban an ci da su a harkar Najeriya kuma tunan su ba su shugabancin Najeriya shine matsalan Najeriya ba yau bane aka complain mutum ta magana kan siyasan yan arewa da arewa siyasan addini siyasan kabilanci da siyasan ko mu tunan muna wurin mu da kai mu ci abun gaba da kai kuna maganan arewa yanzu arewa nan gaba da shine arewan Hausawa da Fulani siyasan arewa din nan shine yau ya kawo har Yarbawa suka magana akan wai Ododuwa din nan har wannan Miss Nashima son dubo din nan ya zama wani abu da san shi ne suna magana wai Fulani suna kace mutane a garin su sai aka shiru gwamnatin Buhari bata wannan ba kai akai abun ba ta kasa ma gaba daya kashi kashi na garin Yamarin nan me kawo ta kwan nan su ma suna magana Fulani ne excuse nasu Fulani ne ta kawo magana wai sai suka je cikin daji suka fara wani abun sojoji a cikin daji wannan abun ba boye suka yi ba sun buga Facebook ana trade na mutane a Facebook lokacin Buhari ta shiru tanganyar su daga ba suka fito suka bar kashi mutane a cikin gari kowa ya gani abin gaba daya yau amma sai a zo daga baya sai a zo a maramin siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane gaskiya gaskiya shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za a yi sasanta a ci gaba gaba daya amma matsalan su jami'ai din nan da Yarbawa gwamnati za mu magana za sasanta na murna gaba daya ba dukan su bane suke so maganan Biafra din nan akwai yawancin su dai su ka ta Biafra ba sa so da suna da gidaje Abuja a can ko ina Najeriya suna sanan su ba sa so afop din nan kungiyar Nnamdi Kanu kuma akwai yara yara ba su da aiki yanzu ka in ka fara wannan ba Najeriya zaka dan rashin aiki daga yara su fika ba akwai dan rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma wasu ilimin ma akasan waje wasu bin Nnamdi Kanu din nan maganin da za a zanna a shirya a sasanta
shi kuwa Nastura Ashir Sharif daya daga cikin jagororin hadakar kungiyoyin arewacin Najeriya da suka je kotu domin nema a karba bukatun masu neman ballewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar Najeriya zaman kasa daya
duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun hada Najeriya bai kamata mu rusa ta ba wannan ba magana bace Bature ne ya zo ya hada mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yanda shi zai amfana da tattalin arzikin mu sai zaman to haduwar wasu sun nuna su ba su yadda da ita ba kaje ka duba tarihin duniya duk kasashen da suka yi operating republic babu kasar da suka samu civil war aka bawa wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a Najeriya shekara 9 bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayya kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinakaiya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa su suke juya tattalin arzikin kasa saboda haka ba ciwo le rabin tattalin arzikin kasa a hannun su yake to wanda yake rage tattalin arziki ya ce da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya saboda haka mu position din mu shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da kasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayan su Igbo a Najeriya si ƙuri'ar raba gaddama a tsakanin su bisa sa ido na majalisar ɗinkin duniya da African Union su zaɓi Najeriya suke bukata ko ko Biafra suke bukata in suka zaɓi Biafra a tattara a ba su ƙasar su je su yi ƙasar su in sun zaɓi Najeriya to sai a zauna a yi sharadi akan duk mutumin da ya sake dago maganar Biafra balle ya dau makami yake yakar gwamnatin ƙasa ko yake yakar wata kabila ta kasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon treaty da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke birbirin din wallahi ba za ta taba haɗewa da Najeriya da aimi idanu ba
to sai dai kuma ba duka ƴan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba kasar shine mafita ba kamar yadda Muktar Ishaq ya kasai wani commissioner daga jihar Kano ya jefa tambaya ta yaya ne ma za a raba Najeriya
da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya ai rashin hankali ne wannan shine gaskiyar magana idan an zo an ce an bada arewa mutanen kudu su tafi da ƴan ai za su je suna rigima tsakanin ƴan Niger Delta da ƴan Igbo za su je suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba ga Najeriya idan ka zauka ce arewa mun zo mun yi wannan ga ƴan Niger Delta ƴan Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt mu muna cewa ba mu yadda da Middle Belt fa duk waɗannan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na ƴan Najeriya da masu iliminmu da malamanmu da ƴan siyasa mu dawo da hankalinmu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa Sudan ma da ka bada misali ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar amma in ka ɗauki Czechoslovakia yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba kasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me zaka iya yi
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.